الرحمن اللعين الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا ترى جوتان ماذا الأولى wata na biyar a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna cikin karatun littafin Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam hadith Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Karatun mu da ya gabata mun karanta hadisi na 114. Zamu tashi insha Allah ta'ala bisa kan hadisi na 118. A cikin wannan babi wanda yake bayani bisa kan salloli na nafili. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli duha arba wa yazidu ma sha Allah. Daga Aisha, yadda Allah ta tabbata a gare ta, ta ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana sallar wadda raka a hudu, kuma yana ƙara abinda Allah a halaye su musulun ya rauce shi. Yana hadisan da suka biyo baya suna magana ne a kan sallar ta wadda ha, wadda ita ma ɗaya ce daga cikin salloli na nafilfili na taɗawwai. Masu lokaci shi ne lokacin manzi, ina an kira ta da salatu suha saboda lokacin da ake yin ta ne lokacin suha shi ne lokacin manzi. Ina wannan sallai ta wallaha lokacinta yana farawa tun daga lokacin da rana ta dago har zuwa lokacin da rana ta kai tsakiyar sama, kamin da karkata daga tsakiyar sama. Ina abin da yake tsakanin wannan lokacin na dagowar rana zuwa lokacin da rana take tsayuwa a tsakiya, duka abinda ke tsakaninsu lokaci ne na sallar duha. Kuma duk lokacin da mutum ya ji kyautata, to ya fi dacewa da mahimmancin lokacin. Abinda ya sa ba a cewa tun daga bullowar rana, idan a ce tun daga dagowar rana, don in rana ta bullo ba a yin sallah, annabi ya hana yin sallah mun karanta sai can baya, ganin wannan lokaci ne da an hana yin sallah. Ba daga ta bullo ba ne ake fara sallah. Sai in ta ɗago lokacin har zuwa lokacin da rana za ta kaiwa tsakiya, duka lokuta ne na yin sallar duha. Na wannan sallai wato kana cikin salloli na nafilfili wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta shi, duk da malamai suna da sabani akan hukunci ita sallar duha, suna da maganganu kusan guda uku. Akwai malaman da suka ce sallar wallaha wato an shari'anta ta kuma mustahabbi ce yin, da haka an so musulmi ya yi ta a kowane a kowace safiya. Wanda suka je akan haka su ne jumhurin malamai, tare da cewa su Hanabila sun sanya sharadi, suka ce da sharadin kar dai mutum ya dawwama akan ta. Nan suna ganin ba daidai ba ne mutum ya dawwama kullum ya dai. Dukkaninsu sun ce mustahabbi ne jumhurin malamai. Kauli na biyu su ne malaman da suka ce ita sallar wallaha kwata-kwata ba a shari'anta yin ta ba, kuma ba mustahabbi ba, don haka shari'ar musulunci ba ta zo da zancen wallaha. Su kuma hadisan da suka zo suna magana suka ce akwai wanda suka zo suka kore ta kwata-kwata, saboda haka babu zancen shari'anta ta kuma ba mustahabbi ba ce. Wannan shi ne ra'ayin wato daga cikin malaman da suka danna akwai Imamu Zuhri rahimahullahu ta'ala. Da Abdullahi ibn Umar daga cikin sahabbai, wanda shi Abdullahi ibn Umar daga cikin sahabbai cewa yake bid'a ce cikin sallar wallah. Kauli na uku shi ne wato malaman da suke da ra'ayin cewa ita sallar wallah an shari'anta ta, amma da dalili, ba haka nan ba ne kawai mutum yake sai in akwai wani dalili. Suka ce don haka hadisan da suka zo suka nuna manzon Allah ya yi sallar wallah, to dai ka haka kalle su sai a ga ya yi ne da wani dalili. Da haka suka ce tana cikin salloli wanda in dalili ya samu sai kai, kamar yadda manzo Allah duka ya yi su da dalili. Suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin Aisha ya bani baya sallar wallaha sai ya dawo daga balago in yayi balago ya dawo sai haka kai ma in ka dawo daga balago sai kai shine dalili daga cikin dalilan saka ce akwai fata idan Allah ya ba musulmi dama sun samu buɗe wani gari sun ci nasara akan shi wannan fata ne wanda ana yin sallar wallaha bayan shi suka ce domin manzon sallallahu ya yi sallar wallaha bayan fatahu makka ya shigo a gidan Ummu Hanif ya yi sallar wallaha raka'a takwas suka ce wannan dalilin shi shine al-fatah dan haka ko gobe aka samu sun samu fata shi kuma suna yin sallar wallaha daga cikin dalilan yin sallar wallaha suka ce akwai idan ka ziyarci wani dan uwanka musulmi saboda manzon sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ziyarci Ibnu Ibn Malik ya yi sallar wallaha Subhana Ibn Malik ya nuna wajen da yake son manzon Allah ya mai sallah manzon Allah ya sallah wallaha hatta rama da jama'a suka bi bayan shi idan suka ce wannan shi ma daga cikin dalilai daga cikin dalilan da suke sa ai sallah wallaha shine idan mutum sallar yamal laili ta kushe shi bai samu ba yi sallar kai sai ya waye gari to sai ya yi wallaha suka ce domin wato wallaha dama an so mutumin da ya kasa samun damar yin sallah cikin dare to ya dora yin indai wani dalili ya samu tun bai iya yin sallar dare ko sai dora yin ta kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Huraira wasiya da ya dora yin sallar wallaha saboda Abu Huraira dalibi ne na ilimi yana shagaltuwa da neman ilimin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma muraja'an su dan haka bai ma samun yin kiyamul lail Abu Huraira bai kiyamul lail amma sai manzon Allah ya mai wasiya ku kayyabar wallaha ya dora yin sallar wallaha kuma wuturi ya dora yin wuturin shi tun da wani wuri kamar yayi fa sai malamai suka ce dan haka wannan dalilan su ne dalilan da suka sanya ake yin sallar wallaha dan haka ko gobe wani ya samu ɗaya daga cikin wannan dalilan to sai ya yi sallar wallaha wannan su ne maganganun malama guda uku wannan magana ta karshe ta uku shi ne ra'ayin Shaykhu Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala da sauran malamai mun zabi cewa sai in akwai dalili ake yi in babu dalili ba za a yi ba to amma abin da ya kai jaye cikin wannan maganganun guda uku shi ne maganar jumhurin malamai cewa sallar wallaha mustahabbi ce dalilai sun nuna hadisan da suka zo suna magana akan sallar wallaha malamai sun ce suna da tarin yawa sun ma kai matsayin a ce musu mutawatirai ma'ana ta kai matsayin a ce tawaturul ma'nawi ne hadisan suna da yawa sosai duk da dai tare da yawan su sun zo suna tabbatarwa sun zo suna korewa amma ana zaben tabbatarwa idan hadisai biyu suka zo wajen malamai guda ya tabbatar guda ya kore ya kenan wa al-ithbatu muqaddamun ala an-nafi dan haka tabbatarwa ana gabatar da ita akan korewa haka ita ce gaba dan hadisai sun zo wani ya tabbatar wani ya kore to wanda ya tabbatar shi yake gabatarwa akan wanda ya kore dan haka idan hadisan tabbatarwa su ne tabbatattu kuma su ake gabatarwa akan hadisan kore saboda haka sallar wallaha mustahabbi ce to Aisha radiyallahu anha tana cikin wanda ya rawaito hadisi na kore sallar wallaha wanda malaman da suke kore ta suke dogaro akan wannan hadisin na to kuma ta rawaito hadisai na tabbatarwa amma kamar yanda wannan hadisin da yake gaba gare mu hadisi ne da yake tabbatar da sallar wallaha Aisha ta rawaito shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah tira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yusalli suha arba'a yana yin sallar wallaha raka'a hudu kaga kana kamar yadda ya gabata ta dudu alal istimrariya ana nuni akan dorewa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance haka yake kullum yana yin sallar wallaha arba'an raka'a hudu wa yazidu ma sha Allah kuma yana karawa akan hudu gwargwadon abinda Allah ya ce haka wannan hadisin ya nuna mamu cewa an shari'anta yin sallar wallaha sannan hadisin ya karantar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin malamai sun ce bai dace ba dai mutum ya dora yin ta sura fajr kamar ya dawama akan yin ta jinjin ya kamata dan dora tsayawa nan dan kallakewa wasu lokuta sannan a hadisin ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin taraka a yawanci dama ita sallar wallaha mai karamcin ta shine raka'a biyu mai yawancin ta shine raka'a takwas a wata tabbataccen hadisi wasu malamai sun ce kuma mai yawancin ta shine raka'a 12 saboda akwai hadisi da yazo aka kenan ko dai raka'a 12 ko kuma raka'a takwas shine mai yawancin sallar wallaha mai karamcin ta kuma raka'a 2 dan haka manzo Allah yana yin raka'a hudu kuma yana karawa akan hudu gwada abin da Allah ya so amma idan ake yin tafahurin ake gaba daya ba ba sallama dai in kai raka'a bi sai ka sallame sai ka tashi kai wasu raka'a bi kuma rawahu muslim ya rawaci wannan hadisin wala ku anha annaha su'ilat hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli duha qalat la illa an yaji'a min maghrib muslim yana da wannan lafazi daga aisha anna hasuida an tambayita hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli duha shin manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin sallar wallaha qalat la sai tace a'a illa an yaji amin maghribihi sai dai idan ya zo daga balaguran shi Aisha radiyallahu anha a wannan riwaya an tambaye ta manzo Allah yana sallar wallahi tace bai amma idan ya dawo daga balagur to yana yi kaga wannan sai daga cikin dalila wadanda suka ce akan wancan ra'ayin ne na uku na cewa sai ta dalili yake yin ta suka ambata kuma daga cikin dalilin akwai dawowa daga balagur dan haka wannan hadisin cikin shi akwai tabbatar da sallar wallaha kuma shari'an ta ta kina wanda suka ce ba shari'an ta ta ba wanda ra'ayin nasu ba ya da hujja ko kuma wato ra'ayin Ibn Umar da yace bid'a ne kaga ba bid'a bane inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana walahu anha ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli qattu subhata dhuha wa inni la usaffiruha Muslim yana da wani lafazi daga Aisha yadda Allah tabbata gare ta tace ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli qattu subhata dhuha ban taba ganin ma'aikin Allah ba kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta daya yana yin sallar nafila ta wallaha wa inni la usaffiruka kuma lalle ni ina yin kaga wannan ma dai ne daga cikin hadisan da suke kore sallar wallaha ko Aisha tace ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana yin tunda ni an taba gani ba dole shan ganin Aisha ina ne yan bai bai ne yan bai domin ita da kanta ta ce tana yi to aka yi take kinan ta samu labarin yana don haka malamai suka ce yanda hadisin yake shine Aisha ba ta taba gani da idan ta ba amma ta ji daga wasu sahabbai mata sun fata labarin manzo Allah yana wallahi kuma ta yarda da riwaya sai sa ita ma take da haka kenan ita ganin ta rishin ganin ta kwata-kwata baya nuna rishin ni ko na'am rishin ganin ta kenan baya nuna rishi da haka wannan zancan da Aisha cewa ta ita dai da idan ta ba ta taba gani manzo Allah yana sallama amma wasu sun gani dan haka zance ya kare ita bata gani ba wasu sun gani sai ta ce wa inni la usabbihuka kuma lalle ni ina yi me ma'anar subha subha wannan ana nufin salat domin as-salatu ana ce mata tasbih kamar yadda yazo cikin alqur'ani usabbihu bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce ana nufin kai sallah wato shi shine ma'anar usabbihu bihamdi kai sallah gabanin kulluwar rana da gabanin faduwar ana nufin kai sallah da bareci kai sallah da sai sallah asuba kenan ko kuma haka Allah ta'ala ya ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiya wa hina tudhhirun malaman tafsiri sun ce wannan ayoyin sun faɗi lokutan sallah guda biyar gaba daya duk da lokuta uku suka ambata amma saboda sallolin biyu su waɗannan ana haɗe su ko a yi kasar a haɗe su ko kuma wani dalili na balaguro ko wasu dalilai su sa a game su saboda haka aka masa gudu guda kamar lokutan sallah ɗaya wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun lokacin da kuke shiga cikin lokacin marice go da kuma lokacin asuba kenan kaga nan wurin salloli sallolin azhar da sallolin la'asar da sallolin asuba sun shigo da aka ce hina tumsuna ya shahi azhar da la'asar hina tusbihun ya shahi sallar asuba wala alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun kaga an kara ambaton azhar duk da tana shiga cikin ashiyan can gobe da haka wannan ayoyin sun ambaci tasbihi da ma'anan sallah kamar yadda da yawa daga cikin magabata suka fasara ayi da cewa sallah ake ne dan haka subhatu dhuha ana nufin salatul dhuha wa inni la usabbihuha wa inni la usalliha wa an zaid bin arqam radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala salatul awabi hina tarmadul fisal rahu tilmi wannan hadisin daga Zaid ibn Arqam yadda Allah ya tabbata a gare shi lalle manzo Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce salatul awabin sallar masu komawa ga Allah hina tarmabul fisal lokacin da diyan tabu wannan suke jin zahir rana suna kuka rafatilu wannan hadisin ya faɗi mahihincin lokaci na sallar wallaha shine mahihincin lokaci shine karshen lokacin ta shine lokacin da rana ta yi zafi sosai dan haka aka ce salatul awabi sallar masu komawa ga Allah su ne masu yawan duba al-awwabi ne su ne at-taibi domin al-awwab shi ne ar-raja domin daga aba ne yahu awwab al-awbu shi ne ar-rujur daga komawa ba ka ce al-awwab shi ne ar-raja mai yawan komawa ga Allah shi kuma mai yawan komawa ga Allah ana nihin at-taib mai tuba dan haka al-awwabuna su ne at-tawwabuna ta'ibuna masu tuba ga Allah suna yawan komawa ga Allah shi ne hadisin yace sallar bayan Allah waɗanda suke yawan tuba suke komawa ga Allah hina tarmadul fisal shi ne lokacin da yan tagu wannan suke jin zahir rana tarmadu kalma ar-ramadu tarmadul fisal ma'ana shi ne lokacin da suke jin zahi domin tarmadu wannan fi'ilin daga ar-ramadu ar-ramadu shi ne shi kuma harru shams ko shajjatu harru shams tsananin zahir rana to hina al-fisal shi kuma jam'i ne na al-fasil al-fasil shi kuma shine waladun nafa dan taguwa an kira shi da wannan sunan li'annahu infasala an ummi domin ya rabu da uwar shi da sa ake kiran shi fasil to al-fisal wannan hina tarmadu al-fisal kina shine lokacin da diyan taguwan ne suke jin zahir rana saboda ba su da takalmi ko zahir rana yana kutsawa cikin kofatarsu sai su dora wani kuka a daidai lokacin suna wani kuka yanan kukan jin zahir rana ne suke wannan lokacin shi ne lokacin da bayan Allah masu yawan tuba suna yawan koma ga Allah suke yin sallah wallaha ko wannan yana kenan shi ne mahimmancin lokacin sallah ta wallaha shi ne lokacin da rana ta yi zahi kamin wato ta karkata lokacin da mutum yake jin ta dal tsakiyar kanshi shi ne lokacin da take tsakiyar samu wannan lokacin shi ne mahihicin lokacin sallar wallaha amma in mutum ya yi kamin lokacin ta yi tun lokacin da rana ta ɗago da ta ɓullo ba a san kai sallah farkon ɓullowar sai ta ɗago alaman ɓullo suke cewa daidai gwargwadon kan mashi in ta ɗago to lokacin shi kenan lokacin ya halatta ka fara yin sallar wallaha tun daga wannan lokacin har zuwa lokacin da za ta yi zahi mai tsanani da dukkan lokacin sallar ne amma mahihicin lokacin shi ne na ƙarshe. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا أنس إن دام الله تتبطى أجريشي يجي من زم الله سيرا دا أن إن شاء الله تتبطى أجريشي ياتي من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة دون دي صلى ولها ركعة قوم كابيو بنى الله له قصرا في الجنة وألا زي جينا ما يبيني الجنة رواه الترمذي واستغربه الترمذي يروي توش ما الترمذي يش حديث من غريب يعني ما حديث غريب يا جماعة ما حديث حديث غريب شيني من فرد برواية راو واحد ولم يتابعه أحد عليه شيني حديث اللي ما روي شيء ودا أي تل يك أي تل روي توش هو بقى سامو وانا بقى وانا يروي تو فتوك جم حديث النبي شا كم من ده وشي كده يروي توش تل وشيني حديث غريب يا جماعة ما حديث hadisi garibi shine hadisin da marawaci guda daya ya rawaito shi bai samu wani da bai yi to hadisi garibi ana nuna da'ifi ne ko ba da'ifi ba to ce ma hadisi garibi baya nuna cewa da'ifi ne shi yana iya zama da'ifi yana iya zama sahihi yana iya zama asas gwalgwatan shi marawacin in marawacin ya zama amintacce ne wajen malaman hadisi to kaga koda shi kadai ya rawaito shi sai hadisi ne zama sahihi in kuma marawacin ya zama ba amintacce ba kaga shikenan an samu matsala sai hadisin ya lalace ya zama da'ifi to shi wannan hadisin ba matsalar garaba bane kadai ke cikin shi garibi ne kuma da'ifi ne saboda malaman hadisi sun bincika sun samu cikin marawaitan shi akwai wani marawaici da'ifi shikenan sai hadisin ya tashi daga aiki ko da haka wannan hadisin malamai sun yi hukunci da cewa wato da'ifi ne. To amma ni hadisin yake cewa cewa yake man sallar duha duk wanda ya sallar wallaha isnatay asharata rak'atan raka'a 12 da kenan lafazin wannan hadisin da'ifi ya nuna ana iya sallar wallaha raka'a nawa. To shi yasa ma wasu malamai suka zabi cewa mahi kololuwar raka'a wallaha shine 8 dan riwayar raka'a 8 ita ce hadisi sahihi yazo da ita amma riwayar raka'a 12 to hadisin garibi ne kuma da inki masha Allah. Sanallahu lahu qasran fil janna Allah zai gina mai bene a aljanna. Daga wannan yana nuna matsayin sallar wallaha go kai raka'a 12 to Allah zai gina ma bene a aljanna. Yana bene a aljanna kuma yana nuna wato falala da matsayin sallar. Kuma yana nuna aljanna akwai benaye cikin ta. Akwai benaye da lambuna daban-daban. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat daga Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta tace dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam baiti manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shiga gidana fa sallat duha 8 raka'at ya shigo dakin ta yayi sallar wallaha raka'a nawa raka'a 8 dan haka wannan hadisin rawahu ibn hibban bi sahih ibn hibban da rawaito shi wannan hadisin hadisi sahihi ne kuma ya kai wancan inganci wanda ya gabata ya yi wancan wanda yake raka'a 12 inganci kaga kenan wannan hadisin cikin shi akwai cikin shi akwai karantar da cewa Aisha ta ce manzon Allah yayi sallar wallaha cikin dakin raka'a nawa raka'a 8 to ya kuma haka bayan ta ce ba ta ba ganin yayi ba can mun karanta riwaya ko bada tace bata taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar wallaha to nan kuma ya shiga dakin ta ya raka'a nawa akwai cin karo cikin riwayan ko a'a to zahiri kamar akwai cin karo amma babu cin karo saboda cewa tai yayi bata ce ta gani ba ko ta ce ta gani nan ma cewa tai ya shiga dakin ta ya raka'a nawa inan labari ne da yawa take kaga cikin wannan riwaya bata ce bata gani ita kuma wacce riwaya cewa tai bata taba gani yana yi ba ko rishin gani kuma bai ne da jin labari da gani ba ɗaya ba dan haka dai wannan hadisin yana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar wallahi Aisha bata taba gani ba kuma har cikin ɗakin kama yayi sai dai Allah bai sa ta gani ba ta samu labarin yayi raka'a 8 cikin ɗakin ta shi yasa take ba da labarin cewa ya shiga ɗakin ta yayi raka'a 8 tana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa mata ko kuma wasu ya faɗa masu suka ji su kuma suka faɗa mata ita dai ta samu tabbashin ya shiga ɗakin ta yayi raka'a 8 amma ita ba ta taba gani da idan ta ba ko yana sallar wallahi wannan shi ne dan haka babu wani cin karo tsakanin hadisan sannan kuma wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu shari'an ta yin sallar wallaha sabani wanda suka ce ba shari'an ta ba sannan cikin hadisin akwai karantar da mu cewa mai kololuwar raka'odin wallaha shine raka'a 8 ko kuma 12 da wanda suka yi rukun da wancan hadisin da ibn garibi dan haka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam din muka kalla hadisan dai sallar wallaha wanda malamai suka tace ku ce akan su za ga akwai hadisai na manzo Allah yayi a aikace ko akwai kuma hadisai na yace ai to shikenan kawai sai a gabatar da magana idan manzo Allah sallallahu aka samu riwaya biyu wata riwaya ya fadi yace ai wata riwaya kuma ya aikata to ana gabatar da maganar shi akan aikin shi dan haka dai ala kulli hal dalilai sun nuna sallar wallaha an shari'anta ta kuma kamar yadda jumhurin malamai suka faɗi mustahabi ne shine zancen da yake inganci ya tabbatuwa amma in musulmi zai gora yin sallar wallaha malamai suna ba da shawarar cewa kai ya dawwama akan ta domin babu dalilin da yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawwama ya dore akan ta. Babu salatul jama'a wal imama sai babi wanda ya biyo bayan wato sallo-salloli na nafili shine babi na sallar jami'i shine salatul jama'a shine sallah cikin jama'a wal imama da kuma wato limanci da yanka babi zai karantar da mu sallar jami'i sallah cikin jama'a a shari'anta yin sallar farilla cikin jama'a sannan an shari'anta yin wasu nafiloli su ma cikin jama'a kaga kamar sallar tarawih nafila ce amma an shari'anta yin su cikin jama'a kamar yadda ya gabata sannan kaga sallar ruwa nafila ce amma an shari'anta yin ta cikin jami'a sannan kaga sallar hasshahi wa hasken rana ko hasken wata ita ma nafila ce amma an shari'anta yin ta cikin jama'a kaga sallar idi ba farilla bace amma kaga an shari'anta yin ta cikin jama'a saboda haka kenan akwai salloli na nafili wanda an shari'anta yin su cikin jama'a kiyamul layl wanda mutum zai tashi tsakar dare yayi ko ba cikin azumi ba wannan kaga ita ma in wasu suka yi cikin jami'i yayi abinda dai ba a so shine su maida abin dindindin kullun tare suke tashi su jami a wannan bai kamata ba saboda mutallan sun salla wasu daidai kullu kutta an samu wasu sun tashi tsakar dare sun bi shi salla shi ta cikin dare min da Ibn Abbas yake cewa na kwana gida ƴar uwan mata mai guda sai na tashi na bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sallar dare ma kana fila babu da ki wasu lokuta daidai ku in mutane sun hadu su kaza shi wannan babu ne daga sahabbai da dai ku sun sha biyar mu Allah sallallahu alaihi wasallam cikin salloli da haka ana yin waɗannan sallolin jami'i amma dai ba a san mutun ya dawoma da yin su jami'i ya maida shi kamar al'adar shi dindindin jami'i yake yi ko sallah cikin jami'i tana da muhimmanci ƙwarin gaske kuma shi ne sallolin farilla Allah ya shari'anta yin su cikin jami'i dalili saboda akwai fa'idoji masu yawa akwai hikimomi ƙarƙashin haka daga cikin fa'idojin salloli cikin jami'i kaga wato suna taimakawa wajen haɗin kan musulmi sallah cikin jami'i take akwai nuna cewa shi kuma musuluncin na addini ne na haɗin kai don musulmi za su haɗu da masu kuɗin su da talakawan su da masu matsayi da wanda ba su da matsayi kowa da kowa za su haɗu su jera kowa ya jera ya haɗa kafan shi kusan wani ta haɗa sauri idan kaga wannan haɗuwai tana nuna su sun daidaitu wajen zama bayin Allah babu wanda ya dara wani kowa bawan Allah ne kaskantacce ne gaban Allah zai duka ya tashi saboda Allah zai turmuza goshin shi ga ƙasa da hancin shi domin saboda kaskantar da kai ga Allah wannan haduwai cike na nuna addinin musulunci addinin haɗin kai ne da haduwa da nuna cewa mutane daidai suke Allah bai bambance ba tsakanin wani da wani a yanda ya sawa na ibada haka ma da mai mulki da talaka da mai arziki da miskini ko maciyaci dukkanin su a wajen Allah daidai suka da juna Allah ya neme su su yi ibada iri daya sannan cikin hikimomin ita sallar jami'i kaga akwai haɗuwar musulmi kuma tana sa wato su san juna da halin da junan su yake ciki in suka haɗu ana haɗuwa ana sallah kawai sai a faɗin aka daina ganin wani kaga sai a bincika wai ina wani za a gano watakila ya balaguro watakila ba da lahiya haka maka a je a gano shi watakila wato ya samu wata matsala sai sa ta hana shi zuwa ko kuma a watakila ya fara rauni ya daina zuwa sallah to sai a je a yi mai nasiha da makamantan haka ko don haka haɗuwa da mutane yana sa musulmi su dora ganin junansu kullum wanda suke dunguwa guda suke makwabtaka sai da mana suna haɗuwa sai in banda sallar tabarilla su makwabtan har abada ba su samun damar ganawa da haɗuwa saboda kowa yana da harkokin shi da ayyukan shi wanda yake zuwa yana yi ba amma sallar za ta sa a haɗu za ta dora sanya a dora haɗuwa don haka shari'ar addinin musulunci shi kaɗai yake da wannan tsari haɗuwa ta wa'anda suke unguwa guda kullum za su haɗu aƙalla sau biyar ko a sallolin farilla wani kuma in wasu dalilai sun sa bai samu zuwa ba to ko da dai sallah biyu ce zai zo ya haɗu da sauran ƴan unguwa su gaisa sannan akwai haɗuwa kuma ta sati-sati banda ta kullum-kullum ita wannan ta sati-sati ita ce ta sallar juma'a ko sallar juma'a ita kuma wannan haɗuwa ta sallar juma'a ta tara wannan haɗuwa ta kullum-kullum saboda ita sallar juma'a ƴan gari guda ne za su gabace kifi gaba ɗaya zo su haɗe masallaci guda saboda ita sallar juma'a ana sa a yi ta masallaci guda da ƴan gari guda sai dai wasu dalilai da wasu buƙatu za su sa a ƙara masallatayya kamar in zama da mutane sun yawa masallacin ya mutu kulci ba ya ɗaukar su to wannan babu lahi a ƙara wani har zama da gwalgwadon yawan gari da girman gari gwalgwadon yawan masallatayya kasar su shahilai nan ci suke yi wato a yi masallacin juma'a ko a ƙara kuskure ne a duk lokacin da jama'a da mana sun yi yawan da masallaci guda ya musu kunci bai isa su to kusan sai akwai kananan bukatuwar a ƙara wani masallaci ko na juma'a ko na isi ana ƙarawa abinda dai abba a so shine a ƙara lokacin da babu bukatu a ƙara kamar a so a yi masallaci kai saboda kungiyanci ko san kungiyanci bala'i kungiyanci ko ba kungiyanci musiba ce kungiyanci sharri ne wanda cikin zuciyar shi ke da kungiyanci to wanda in bai sanna ba sai yayi asarar rayuwar shi zai fice ya tabka asara saboda kungiyanci haramun ne a shari'ar musulunci kungiya ba haramun ba ce kungiyanci shi ne haramun yin kungiya don aikin alkhairi kusan dole ma ne a cikin al'ummar musulmi wanda kullum kun kuma sun yi da'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ula'ika humul muflihun ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم دليلي sun nuna cewa ana son al'umma su dora haduwa suna taimake keniya akan alkhairi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan amma wannan haduwai sai zamana sun bayya ta kamar shine addinin nasu dan haka in kana kungiye shi to ya san ka kuma kai mutumin shi za ku dora hulɗa, za ku dora lafiya, zai dora shamar kanka, yana ɗaukar ka a miki na soyi, yana ba ka kyaututtuka, yana haraka da kai. In ka ce ka bar ƙungiyar shi to shi yake kamar ka bar musulunci zai kaci alaƙa da shi idan kamar hararanka yake yi yana mutunrai yana bayo saboda ba ƙungiyar shi wannan jahilcin banza ne baki girm da kaga mutum yana haka ƙirƙeken jahili bakin jahili ne na bugu da ici domin shi wannan ɗan ƙungiya wannan in dai ƙungiya addini ce. Kuma in dai yanda wasu jahilai suke faɗi cewa wai in ka mutu daga wata ƙungiya ka komawa ta kai ɗan tawaye ka yi tawaye to wannan magana ta jahilai ce baƙaƙen jahilai su suke gane saka na inda gaske ne ka yi tawaye kinan shi wannan shugaban ƙungiyar shugaba ne na amgo to in haka nan ne kuma bai kamata ba mace in an sa doka tana shafa shi shi ma saboda shi ma shugaba ne amma yau ba wai shugaban ƙasar Nijar ba ko gwamnan jihar Maradi ya ce to an yi doka ga wanda ya fito sha ɗaya na dare duk wanda ya fito a ganci ba a mai kuma in shugaban kungiya wato zai sha kashi ko zai sha ba ashe ba shugaba ba ne irin wanda musulunci ya ce za a bi shi ido ne shi ma ana aza mai dokoki su bi shi wannan tsari dai ne ko maramu ne wanda dama a musulunci akwai shugaba na gaba ɗaya kuma wasu dalilai suna sa a naɗa wani shi ma amiri ne akan wani aiki ko wani kwamiti amma jahilai sai su daga wai ta hadisan nan da suka zo cikin sahihi muslim suna faɗin cewa duk wanda ya saba ma shugaba ya saba wa annabi duk wanda ya kaza sai su tura karanto su akan wanda ya fita daga wata kungiya ya koma wata kungiya wannan jahilci ne rashin sanin addini kwata-kwata in ka malami ne ke jan hadisan to malamin mahaɗinci ne mutuci ne yana cin amanar Allah ne yana cin amanar annabin Allah yana cin amanar al'ummar musulmi ya ayyukan ladina amanu la taqulullaha war rasula wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun Allah yake ya ku wanda suka yi imani kar ku haɗinci Allah kar ku haɗinci manzon Allah kar ku ci amanar kanku da kanku kuma alhali kuna sane to in mutum yana sane sai yake shawo hadisan da suka zo akwai kitabul imara cikin sahihi muslim ya kawo hadisi wanda suke nuna hatsarin saba ma shugabanni ya kawo hadisi wanda suke nuna hatsarin mutum ya fita daga cikin jama'a amma babu cikin malamai wanda suka fassara hadisin cewa kungiya wani malamin ma da ya sharhi sahihi muslim bai ma kungiya kowa haka in musulmi ko yana kungiya ko baya kungiya matukar musulmi ne to mutumin kirki ne yana bin sunna wannan dole ne ka ji azuciyarka kana kaunar shi kuma da inda ya zamana ana aikin kungiya ba saboda bala'i ita take sanyawa kaji ana aikin alheri kana bakin ciki saboda ba kungiya take yi ba inda za ka ga kungiya fitina ce wallahi sai wanda Allah ya marhama zai shiga in dai kauna kungiya ta shiga zuciyarka to zama kake kamar wani zakka cikin musulmi in dan kasuwa ne sai ka ga bai ma ba da kudin shi sai dan kungiya shi sai ka dan kasuwa wai saboda lalacewa da asarar rayuwa wai za a aikin alheri in duk duniya kowa zai zama a hadis sunna in dai ba ta hanyar kungiyar shi ba shi ne damu ba abun ma bakin ciki ne gare shi amma in ta hanyar kungiyar ce zai ba da kudi ko da abin shiriri ta ne ba wani abun fare ba ne gasu don lokaci kungiya sai ta shirya wani abun da koma baya abu ma ne ko amma sai ka ana ta zuba kudi ana ta zuba kudi ana ta zuba kudi saboda ni saboda harakar mace biki na haraka za bulbula ba ga ya ba ai kungiyar mu ciki sai ka mutum ya je ya dauko shi da yana ta daga sama yana azaga kafa sai kungiyar ce yake kamar wata sallah ko wani biki ko wata haraka amma in za a yi abu ko muhimmancin shi na daukaka sunnar annabi nawa to ya da addinin musulunci ya san abun kware ne alheri ne amma wallahi bai ba da kusici saboda shi wannan wanda ba ita yake yi ba to kaga wanga zama bawon kungiya kungiya take sanya shi fara'a ita ke sanya shi bakin ciki kungiya ke sanya shi ya yarda ita ke sanya shi ya kiyarda in kaga ya yarda saboda kungiya ya yarda in kaga ya kiyarda saboda kungiya ya kiyarda ba ya da abun bauta sai kungiya dan kungiya shi ta fito tana aiki to sai gara mata sujada subhanaka rabbil arshil azim in kuma ba kungiya shi bace ba to wannan shedan kan tawaye ne shedanu ne mutanen banza ne ba akan gare suke ba dan haka duk alherin da za a shuka wai in dai ba kungiya ka za ta yi ba to kai wannan kana fassara shi matsayin shar kana nuna zuciyarka zuciya ce mai cike da shar kungiyanci bala'i ne fitina ne yana sa mutum ya yi asara ayyukan shi yana sa mutum ya zamo gashi yana ta aiki kamar ɗan ɗan karo amma aikin banza yake saboda haka kakka yarda wata kungiya ta sanya maka aiki ta ce wai haramun ne ka je ka yi aiki tare da wasu musulmi duk kungiyar da ta sanya ma wannan kaidin ka huta barin ta ya zama dole a kanka in kuma ba haka ba za ka zama ɗan asara a cikin rayuwarka. Zaka zama kawai kai dan babban kungiya ne ba Allah kake yi aiki duk kungiya da tace ba ta yarda ba kai aiki da sauran ahlus sunna ba ta yarda ba ka kama musu wajen a yada addini ko ai aikin da wato sunna za ta daukaka to wannan kungiya ba kungiya arziki bace kuma ba kungiya kware bace ba ta da manufa kungiya mutanen banza ce barin ta ya zama farilla a kanka in kuma kake barin ta to wata kila ka shirye amsar da zaka ba Allah idan kana kallo ga inda ya kamata ka kama sai ka kama watakila ma haƙa ne bai ka kama wai sai ka ce baka kama saboda gudun kai dan kungiyar ka sigan ka kana aiki tare da waɗancan musulmi to ce ka zama dan tawaye ka yi ridda ka zama hawariji ka yi sun jima ba su faɗi ba in bakin su duka cikin su ya zama baki su da faɗi don can banza ne suke faɗi don haka Allah da manzo shi ne ake nema Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu musulmin baka neman yarda wani tare da fushin Allah ko ma waye ko ubanka ne wanda ya haife ka bai halatta baka tsaya neman yarda shi tare da fushin Allah in dai Allah zai fushi da kai to babu zancen ka nemi yarda ba duk abin da zai janyo ma yarda Allah shi ne zaka sanyawa ga ba ko da ran mutanen duniya zai bacewa ko da duk duniya za su yi fushi da kai in dai Allah ta da kai to abin da ake nema kenan don haka mu yi kai daga zancen kungiyar nan ba ina bayani ne bisa kan sallah saboda kungiyanci shi yake sa abin da kai daga zancen kungiyanci kungiyanci yana sa a yi masallaci inda babu bukatar a yi masallaci babu bukatar a yi masallaci amma sai wasu 'yan kungiya su ga yiwu in ba mu yi masallaci ba mu samu inda za mu dora haraka ba ke haka dole sai mu yi masallaci na kamulan da mu ma za mu dora harakokin kaga su harakoki sun yi kai wannan sharri ne in dai an yi masallaci dan manufa kungiyanci to wannan sharri ne kar ba an dai ne amma in akwai bukata al'umma musulmi ta yi yawa cikin gari ya zamanto masallacin kamar yanzu masallacin ne kaga in ba cikin an kwanakin nan ba nan faradida duk ahlus sunna masallacin idin mu guda wannan kuma yayi kadan ya kamata a ce an samu masallatai ne idi da yawa a ce an samu masallatai ne idi gabacin maradi yammacin maradi kudancin maradi yanzu nan da ake zance wani akwai bukatar musallaci da haka to a ce an samu kawai sai wasu musulmi suka samu dama suka buɗe wani masallaci ne sai wani ya dora cin haushi yana kace da Allah annan bai dace ba raba kan ku akai jahili ne shi yasa kani kake ganin kamar bai dace ko kake ganin raba kan musulmi ne sauƙaƙe ga musulmi musulunci yana son sauƙi yanzu mutum ya zo tun daga bangon maradi na yamma ya zo wani ya zo daga bangon maraɗi na kudu wani na arewa dole sai ya zo da masallacin ya san da ni 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 sa fara yin da maraɗi ta cikin maraka sai bukatar a samu sallatan ya gidi da ihar to amma in ya zama na wato ana samu in karkashin kungiya ne lafiya na wani ba matsala an yi daidai amma in ba karkashin kungiya ba ne to ya zama matsala ya zama abin zargi da abin hangare to wannan kungiyanci ne shi kuma kuma wannan asarar rayuwa ce Allah raba mu da shi don haka wato mu ba mu kungiyanci har abada ko da za mu yi aiki cikin kungiya kuma duk wata kungiya ta ahli sunna insha Allah muna tare da su ko sun yarda ko sun kiya ko ba su yarda ba mu muna tare da su kuma aikin da suke mun yarda da shi kuma muna jin daɗi duk lokacin da wasu al'umma wasu ahli sunna za su yi aiki da su sunna wallahi dallahi ko su so ko su kike sai mun yi farin ciki sai mun ji dadi na haka haka ya kamata dukkanin ahli sunna ya zaman to yana farin ciki in yaga ana aiki na ci gaban sunna ko ba shi yake yi kuma ko ba kun ne ka take yi ba kuma in da dama zaka je ma ka kama ai wannan shine dai haka kungiyoyi ana yin su ne kawai dan su kama aiki amma ba su bane manufa gaba da wani sai mai da kungiya kamar ita ce babban manufa ita wasila ce ba gaya haka kungiya wasila ce ba gaya ba dan haka ma wanda bai ta bai da lafi ko guda mutum bai taba yin kungiya ba a rayuwar shi amma yana rike da sunna shi kuma yana kama wajen aikin sunna sai ka zarge shi mutum nawa ke da kwai yanzu wadanda ahli sunna ne suna cikin daliban ilimi amma za su kama su ba da gudunmuwa in ana buƙatar wa'azi za su je su hau kowane mimbari su yi wa'azi ba tare da sun ce su suna kungiya kaza ba shi kenan buƙata ta biya dama abin da ake so shi ne musulmi ya zama yana ta'awun a wajen ayyuka addini yana kama kuma ba ya jin baƙin ciki idan ana yin ayyuka na ci gaban sunna ko ma wa yake yi bai damu ba zai yi farin ciki zai ji daɗi matuƙar sunna ta ɗaukaka. Na haka muna fatan Allah ta'ala ya fitar da ciwon gunjiyanci daga cikin zukatanmu da zukatan yawon baki daya ya yi santar mu da shi ya raba mu da sharrin shi. Sannan akwai taro wanda ya yi shi kuma taron sallar Juma'a ko shi ne taro na sallar Juma'a. Shi na sallar Juma'a kaga wato mutanen gari suke haɗuwa ko kuma na yankuna na unguwanni daban-daban. To shi kuma na sallar Idi don da mutanen gari har da na ƙauyuka dama daga gari-gari duka za su zo a haɗu domin a gabatar da sallar Idi. To shi kuma akwai wanda kuma ya ƙara na sallar Idi wannan taron Araba wanda shi kuma musulmi duniya ne na ƙasashen duniya kuma suke haɗuwa a wajen tsayuwar Araba. Wannan tarihin da wannan tsarin duk duniya babu wani addini da yake da shi sai addinin musulunci. Wannan kuma shi yana nuna ma addinin musulunci addini ne na haɗin kai so ake kayya duk da kawo nan yanzu sun da haɗuwa. Ko kuma kawunan kaɗai ke haɗuwa zukatan sun ji haɗuwa. To amma da a ce musulmin duniya da sun haɗa kansu da suna su jagoranci duniya inda musulmin duniya kansa haɗa yake da dole babu wani wanda ya isa ya nuna musu yatsa a duniya. Amma Allah da ikon shiga al'ummar musulmi da tarin yawa yanzu amma sai dai ina wani na kallon wani kawo yi wani na kallon wani cinan ne wani na kallon wani yayari da yana kallon wani fatacce haka a kira kuma da gaske ne wasu fatattun ne billahi dan kana son haɗin kai ko kana son musulmi su haɗu kawai sai kallon mutum zai ba fatacce ka ce ne ba fatacce ba bai halatta ba ba ya cikin kanka ka kalli mutum ka ce wani fatacce amma dai ka ce aiki kaza duk wanda yake yi shi fatacce in ya ga yana fita ya damu to hadishi ka ce aiki kaza duk wanda yake yin shi yayi ridda duk wanda yake kaza ya bar musulunci din musulmi amma dai ba daidai bane ka ware mutum ka amfani sunan shi ka ce wani ya ridda ka gudu sai in kana da cikakkiyar hujja da cikakken dalili dan akwai hujja da dalili to shikenan ka iya zartar mai da hukunci kuma hasali ko akwai hujja da dalili ka shafa ma kanka lahiya in dai ba alƙali aka mana ƙasa. Amma da ka alƙalin ƙasa kai ne ke kunshi wannan babu lahi alƙali yana da ikon ya hukunta takarda ya ce to wani an yi hukunci an gano daga yau kawai ba musulmi ba ne saboda dalilin kaza da kaza da kaza kuma kafirta musulmi ba karamin aiki ba to ka kake ganin ahlus sunna bai buɗe baki ya ce wani kafiri sai dai wani dalili ko dai jahili ne wanda ya ce haka ko kuma ba jahili ba ne amma yana da dalilai muhimmai wanda ya dogara a kansu kamin ka mutum hukuncin kafirci sai ka yi aiki ɓarai dole ne sai ka bincika cewa in magana ce wanda ta kafirta shi ka je ka bincika bai da tabon hankali ne bai da jahilci bai jahilci cewa wadannan wannan magana bai nan fitta mutum in ka bincika sai ka gano a shi bai sani ba jahili ne bai san cewa ba wadannan wannan magana tana fitta mutum daga musulunci ko bai wuta ba bai shi ma jahilci guzuri dole sai ka bincika shi lokacin da ya faɗi wannan magana ba cilasta shi aka yi ba in cilasta shi aka yi magana da su bai fita ba ko da ya faɗi magana ku tare da musulunci bai fita ba kenan dole akwai almawali dole abubuwan da suke hana azartar da hukunci da yawa sai ka bincika duka in babu su kenan hukunci baya tabbatuwa sai sharuɗa sun tabbatu kuma abubuwan da suke hana azartar duka babu su a lokacin nan ne sai ka zartar da hukunci a kan sannan mahimmancin abu shi ne ba a son takfirin muayyan kai ka ga yayi yawanci ahadu sunna ba su buɗe baki su kafa sai dai a karatu su ce ai duk wanda ya aikata aiki kaza ya kafurta, duk wanda ya furta kalma kaza ko ya faɗi magana kaza ya kafurta. To sai wani ya ce an kafurta shi, to kaga wannan ba matsala in ya ce an kafurta shi, haka nan domin ya auna ya ga cewa shi ya aikata abin da aka ce duk wanda ya aikata shi. Dan yanzu misali, akwai aiki wanda za ka yi ka zama kafiri ko? Akwai magana wanda za ka yi ka zama kafiri, akwai kudiri wanda ba magana ba aiki kawai a zuciyarka da ka kudurce ka za ka kafurta. Yanzu duk wanda ya buɗe bakin shi ya zagi Allah ne ya kafurta ko? In dai ba wasu dalilai ke akwai ba wanda za su hana a zartar mai da hukunci. Ya ce to sai aka samu wani kawai kana karatu ka ce duk wanda ya zagi Allah ya kafurta, sai ya ce ka je ka kafurta mu. Yanzu yake ne. Da san shi ya zagi Allah yake ne. Aka fasara abin ne ga kai shi. Kawai ana karatu sai aka ce wato akwai wasu ayyuka duk wanda ya yi su ya kafurta. Misali a ce duk wanda wato ya taka Alkur'ani da gangan. Ya taka wato rubutun Alkur'ani da gangan wannan ya kafurta. Kawai sai wani ya ce ka ji su suwa ya kafurta mutane sun kafurta mu. Yau kana ne in kai ka taka ko? Don haka kai ne ka kafurta kanka. Gaya ma hukunci da aka yi kai sai ka ɗauka da Allah makanta riga ce ba wuya ko? Duk wanda ya saka ta yi daidai da shi to shi ne. Don haka akwai a wato al'ummar musulmi su suke da wannan tsari. Fa'idojin sallah suna da yawa. Daga cikin fa'idojin haɗuwa a yi sallah cikin jami'i. Kaga akwai kasantuwar, akwai karantar da jami'i. Saboda wani musulmi ya kamar shi ta sallah shi kaɗai to hayya mutu ba zai taɓa yin sallah guda ba ne. Amma in cikin jami'i ne ana yi yau da gobe, ana yi da gobe sai ya gano yadda ake sallah. Idan cikin wannan haɗuwar akwai karantar da jahili. Cikin haɗuwar nan akwai wato nisantarwa daga shaidan. Domin in kuka taru ku da yawa to shaidan fa kuna ba shi wahala. Kamin ya ɓata muku wannan sallar juma'a ake. Amma in kai kaɗai ne yanzu nan zai ɓata maka sallah. Domin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato ai kura ma tana cin wanda ya ware daga jama'a ne ko tana canji wanda ya ware, don haka ya nuna mahimmancin haɗuwa. Don haka dai a takaice akwai fa'idoji da yawa da hikimomi da yawa wanda suka sanya ake haɗuwa a ɗora yin sallah. To wannan babin zai yi magana akan sallah ta jama'a wal imama da kuma wato wasu hukunce-hukunce da suke da alaƙa da limanci. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. لكن عبد الله بن عمر يتعلق تفتع قريسه للي ما يكون الله سيرا دا أمين شمال الله تفتع قريسه ياتي صلاة الجماعة أفضل لاهي من صلاة الفرد أكثر صلاة بدون مدى ب27 درجة da daraja 70 20 da daraja 20 da mutafaku kai. Idan sallar jami'i mutum yayi sallah cikin jama'a tahi yayi sallah shi kadai da daraja nawa 20 da. Wannan hadisi ya nuna mana mahimmancin sallah cikin jami'i, kuma ya nuna irin asara da mutum yake saukawa idan yayi sallah shi kadai. Domin in kai sallah cikin jami'i to wannan sallar kawar kayi ta ne sau 29, za a baka lada da falala irin ta wanda ya yi ta sau 27. In kuma kayi ta kai kaɗai to kawar kayi ta kai kaɗai. Saboda haka babu wani daraja da wani ya yi hiku, sai kawai wato idan darajojin sallah ana ba da in an yi sallah za a baka daraja 10 a sallah guda. In cikin jam'i kai 10-10 sau 27 za a baka 270. In kuma kai kaɗai kai sai a baka 10. Haka kenan ka kalli asarorin da kake taukawa a kan yin sallah kai kaɗai. Sannan hadisin yana nuna mana cewa wanda ya sallah shi kaɗai ta yi ko ta yi ba? Ta yi. Domin saboda inda ba ta yi ba ba a cewa ma waccan ta yi ta. Za a ce kawai ba ta yi ba. Don haka wanda malaman da suke da ra'ayin cewa wanda ya sallah shi kaɗai ba ta yi ba, wannan ra'ayin nasu bai da dalili. Abin da ya shi dalilai sun nuna cewa in mutum ya yi sallah shi kaɗai ta yi, sai dai kawai ya yi asarar jami'i, kuma zai samu sunubi na rashin zuwa ya yi cikin jama'a. Don zuwa cikin jama'a wajibi a bisasance mafi inganci na malam. Akwai malaman da suka ce sunna ne yin sallah cikin jami'i. akwai malaman da suka ce sunna ne, akwai malaman da suka ce wajibi ne, akwai malaman da suka ce fardu aini ne, akwai wanda suka ce fardu kifai. Haka akwai ra'ayi na malamai, amma zancen da ya inganci shine fardu aini ne, ba fardu kifai ba. Kamar yadda wannan hadisan na karkashin babu za su karantar da mu haka cewa wajibi ne. To wasu da suka kalli wannan hadisin wanda yake sallar cikin jami'i ta yi sallar mutum shi daya da daraja 27 da suka ce kaga hadisin bai tilasta yin sallah cikin jami'i ba, ya dai ga ya falala kuma. Kuma a ka'ida wajen malamai duk abin da aka ga falala a kan shi, wa kullu ma rutiba fihi al-fadl min ghairi nadbin fa huwa min ghairi amrin fa huwa nadbun yajib. Duk abin da aka jeranta falala a kan shi aka ambaci cewa akwai falala da matsayi a kan yin shi ba tare da an yi umarni da yin shi ba, wannan nuna mustahabbi ne wannan abu. Kasa su malamai suka je akan cewa mustahabbi ne yin sallah cikin jami'i, amma hadisin da ta so ga wasu na nuna abin ya yi karfin mustahabbi, yin sallah cikin jami'i wajibi. Al-fanzi shi ne al-munfarid, wanda yake mutum guda kenan shi ake ce mafarid. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزء. البخاري ده مسلم سنة الجوانة ده أبو هريرة ده الله تبارك وتعالى شوية تكي شوا سلة تجين جف بداه سلة مطوب بدا ده وفي كسوة شرين ده بير لكن زي كي ب25 جزء ده كسوة شرين ده بير. وكذلك البخاري حكم رواية البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال درجة رواية البخاري سيئة درجة هنا بيجي جزء وانا دا وچا رواية دا وانا دا رواية أفضل دا رواية وتتاهي تا درجة بوهما بجزء تتاهي تاكسو وجكا من سيدة أبو بداري سكي نوناو دا وانا بيجي جزء دا وانا درجة جكا أبو بداري سكي نوناو سنة نونا هي هيكو سكانين سلا تواندي سلا شيكاين da kuma wanda ya salla cikin jama'a da fiki ko kusan kaso 25 ko kuma 27. To amma wannan riwaya ta 25 aka ta saba ma wannan riwaya ta 27 ko? To ya abin yake inda wata riwaya ta zo ta ce wanda ya salla cikin jami'i ya yi wanda ya salla shi kadai da daraja 25 ko kuma shi da daraja 27. Wani sai kamar akwai cin karo tsakanin su, babu wani cin karo domin suna shiga cikin juna. 25 ba tana shiga cikin 27 ba, shi kenan ta shige cikin ta ba ta matsala. Don haka akwai wanda in yi sallah cikin jami'i zai ɗara wanda ya shi kaɗai da daraja 25, akwai wanda shi kuma zai ɗara shi da daraja 27 ba. Don haka babu wata matsala ta haka, duka darajojin masu sallah ba ɗaya ba ne, sai yana ɗara wani a wajen darajar. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari cewa wani lokaci ya ambata da daraja 25. Kenan wasu malamai sun bada amsa akan cewa da farko manzo Allah ya ce sallar jami'i ta yi sallar mutum guda shi kadai da daraja 25. To bayan haka nan sai mala'ika Jibril ya zo ya sanar da shi cewa ai ta ma kara ta daraja 27. To sai ya sake cewa ta yi ta daraja 27. Inda sai zama wancan na farko na 25 bai saba ma wannan ba, abinda manzon Allah ya faɗi da farko ne sai aka sanar da shi cewa ta gota haka, sai ya ƙara kuɗin da daraja 27. Allahu ta'ala a'lam. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala wallazi nafsi bi yadihi, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce na rantsa da wanda raina yake ga hannun shi, لقد حممت أن أمر بحطب فيحتطب، حقيقة ناهض منتو إن يؤمرني دقيتا جمودا أجي أساموس أديبو إتا جمودا ثم أمر بالصلاة سنة إن يؤمرني دسلا فيؤذن لها ينام أعتادا شين معنى يؤذن لها ينام يؤمرني أعتادا صلاة ثم أمر رجلا فيحكم الناس سنة إن قوانم تؤمرني يؤمرني إتا جمودا ثم أخالف إلى رجالي sannan in saba zuwa ga wasu mutane sannan in saba musu. Bukhari kuma wanda suka fasara sannan in bi bayan wasu mutane la yashhadu as-sala wanda ba su harkar ba sallah fa uharriku alaihim buyutahum sai in kona musu gidajensu wanda bi nafsi bi yadi na rantsa da wanda raina yake ga hannun shi lau ya alaqa ahadu da a ce ɗayan su ya sani annahu yajidu arkan salimin, zai samu wani kashi mai tsoka kakkaura aw bil matain, ko kuma zai samu wasu tsokoki guda biyu hasanatai da kyawawa da shahid al isha ga ya halarci sallar isha. Mustafa Allah wa nafa bil bukhari wannan hadisin da Abu Huraira shi ma yana ƙara nuna mu cewa sallar jami'i wajibi ne, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sargi wanda ba su tsawa kai ba ma zargin su kadai yayi ba, manzo Allah ya so ne jiya musu hukuma ya kona musu gidaje. Malamai sun ce ba a so da gidan mutum sai saboda abin da ya kai matsayin dole wajibi, duk da ba wajibi bace manzo Allah sai yunkurin kona gidajen musu. Isa an buɗe shi da cewa manzo Allah ya yi rantsuwa ya ce wallazi nafsi bi yadi, ina rantsuwa da wanda raina yake da hannun shi, kuma za Allah ya iya wata irin wannan rantsuwar ya ce wallazi nafsi bi yadi, yana yawaita irin wannan rantsuwar sau da haka dama ba a san mutum ya rantse izini rantsuwa sai da Allah shi kadai. Hadisi ya ce duk wanda ya rantsuwa ya rantse da Allah shi kadai ko kuma ya ce duk mutumin da kanka mai rantsuwa da Allah bai gamsuwa to kawai kyale shi, ko wanda in ya saka rantsuwa kace wallahi zai ce na har rantsuwa ce da mai da ta karama sai ka gaggo uhu wa ku ka ci karan ci da baki ko ba a sai ci ya ba ci da zai ke jin ka mai rantsuwa ko ka ci karan ci ta koran ko ta kwado kamar ka kagar rama ce kai babban rantsuwa don Allah din banda jahilci wanda yake ya rantsa da baki ko mu a bakin mugu abu ko barin mugu abu ko shan mugu abu ko canwa mugu abu wanke halittar shi, shi mugu abu wata halitta ce karama daga cikin halittun Allah ko sai kan rantsa da Allah sai ya ce karamar rantsuwa kai, sai kan rantsa da mugu abu sai ya ce babbar rantsuwa kai, ya kausa Allah wannan kon ga bin san Allah ba wallahi, sai kan rantsa da Allah sai ya ce wannan karamar rantsuwa ce kai babbar rantsuwa, sai kace na rantsa da jarabar duniya da masifar duniya ta malmalo ta malmalo ta malmalo ta zo ta tare yi guda ta jibi, sai yace yawa lokacin da fada masa kanka lokacin kai rantsuwa kenan. Wannan yana nuna wasu daga cikin halittun Allah sai yi girma a wajen shi sama da Allah, saboda jahilin musulmi ne bai san girman Allah, ai da mutum ya ce maka ya rantsa da Allah ya kai karshen rantsuwa, da mutum ya ce wallahi ya kai karshen rantsuwa babu rantsuwar da ta tsara wannan, shi yasa ma duk mutumin da ke yawan cewa wallahi akan ƙarya ko yana yawan rantsuwa da Allah akan ƙarya sai kaga cinuwa ta kama shi tun a rayuwar shi ta duniya, za ka ga al'amuran shi suna ja baya, za ka ga yana tabarbarewa, za ka ga wato yana samun matsala albarka tana nisa da shi, saboda duk wanda zai kora rantsuwa da Allah kan ƙarya ita ce ayyadin da zabo su ko zai haɗu da matsala duniya ya haɗu da matsala a lahira, domin sunan Allah ya yi gaban ka dora wasa da shi kana ambaton shi, kuma rantsuwa da wani wanda ba Allah ba ko da annabi ne kuma wanda ya karama shirka ce, karama shirka ce da ka ce ka rantsa da annabi Muhammadu to kai karama shirka ko wanda kowa, za ka aka ce abin da yasa ka ba da misali da annabi domin shi ne karshen misali, kar ma ka turo wani ka ce karance da babanka ko rasarjin garo ko kura wani shi ko karance da waye a fa a rantsuwa da kowa ke da Allah, amma ana rantsuwa da sifofin Allah, da haka ka iya rantsuwa da Alkur'ani saboda shi ba halitta ba ne. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina rantsuwa da wanda raina yake da hannun shi, rayuka gaba ɗaya suna da hannun Allah. Laƙad hafamtu, haƙiƙa na nubaci ko na himmantu, an amura bi haƙadin fayyuta ta bakin yi umarni game da bakunan wuta a ji a ɗebo su ne itacen da ake kunna wuta su ne alhaɗar lamar hatu wa hamara talmi. Sun ma'amura bi salati, sannan in yi umarni game da sallah fa in adda laha a tada ta. Za Allah ya ce na so in yi umarni a ɗebo itacen da za a kunna wuta in ba wasu mazaje su riƙe da hannuwansu, sannan in yi umarni a tada sallah, sannan in sa wani mutum ya ja mutane sallah ya musu limanci, ni kuma in bi bayan waɗanda ba su wutarwa sallah in kokkona musu gidajensu. Wannan hadisin akwai darussa masu yawa cikin shi, daga cikin darussan da hadisi ya nuna nuna kamar mutumin da baya wutarwa sallar jami'i yana da sifofi irin na munafukai, kamar da hadisai sun zo da munafuku ne kin yin sallah cikin jama'a ko, sannan wannan hadisin ya nuna mutumin da baya wutarwa sallah ya cancanci shugaba ya mai hukuma, haka wannan sunna ce ta manzon Allah kuma hadisi ya nuna dole ne ga shugaba ya zama yana kula da talakawa yana gano ba ke zuwa sallah ba amma ya zuwa sallah sannan hadisin ya nuna shugaban hizba ya halatta gare shi yake yin sallar jami'i wata rana da gangan ya bar sallar jami'i ta wuce shi saboda yana son ne binciken wasu mabannata domin nan ai wa zalla sallama zai bar sallar jami'i ne daga gango ya sa wani ya ja sallar shi kuma ya tafi dan binciko mabannata wanda ba su zuwa sallah to wasu lokuta kaga yanzu kawar misalin masu aiki ne da aiki zuba dan shi zuba wannan lokacin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aka nada shugaban hisba go wanda zai kawo wato aiki ne na musamman post ce sananniya a musulunci musulunci ne ya tsara to wanda yake kula da irin wannan bangaren a cikin al'ummar musulmi ya halatta gare shi wani lokaci a tsaga sallah shi kuma ya tafi kokare shi saboda an ba shi labarin akwai wasu mabannata lokacin da kake cikin sallah suke banna to shi ya halatta gare shi ya bar sallar jami'i saboda izalatul munkar saboda dole wata banna da take cikin al'umma wannan daidai ne gare shi wannan hadisi ya nuna halaccin hakan to koda ba wanda yake aiki irin nasu kamar misalin police ko soji ko masu kashe wuta ko makamantansu ya halatta su lokuta su bar sallar jami'i saboda wato maganin wata banna cikin al'ummar musulmi haka yanzu police suka gano akwai wasu aiki da ya kamata su yi za su kamo wani mutum wanda an yi tunani an ba da sallah ya fi samuwa halatta su bar sallar jami'i su yi su kamo shi babu matsala domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na so in sa a ka da sallah sai in sa wani mutum ya mutu ne imanci ni kuma in tahiyya ta tare da wasu gayyar jama'a kaga wannan jama'a ta tare da manzo Allah shi ma dai ba za su yi sallar jami'i ba ko shi ne malamai suka ce dattun kudi wani mummunan aiki ya halatta musulmi ya bar sallar jami'i maslaha ce sannan kuma hadisi cikin shi akwai karantar da mu halaccin yin uba ta hanyar bannata dukiya ya halatta a mutum uba wasu mabannata cikin gari an gano mabannata ne kawai sai hukuma ta sa a je a rosa gidansu to rosa gidan nasu daidai ne ba a cewa ai wannan bannan dukiya ne musu kushi bai taba da al'ummar sarauci an gina gida mai kyau a gidan mashaya ne ko gidan barayi ne ko gidan wasu yan ta'addin dan haka rosa gida don wannan matsala akwai sabani wajen malan fiki akan ta cewa ya halatta ai hukuma da bannata dukiya ko bai halatta wannan hadisi ɗaya ne daga cikin dalilan da suka nuna ya halatta ana iya rushe gidan maciyatan mutane ko mabannatan mutane saboda maslaha a shi a rushe gidan ko kuma gwamnati ta gano wasu mutane wato cikin gidansu suna yin wani abu wanda bai dace ba sai ta zo ta rushe gidan ta kore su wannan babu matsala cikin haka daidai ne don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yana nan kokarin kona gidaje ko a rancewa su gidajen nan ba su bane suka ke yin sallah amma yana nihin kenan mabannatar da ke cikin gidajen su suka za a kona gidajen sannan ya nuna halaccin kona wato gidajen da wuta dan shi ma mas'ala ce wanda ke da kai sabani ta kona wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna cewa abinda yake sa suna kin zuwa sallah cikin jami'i sai wuce dai cikin biyu ko dai saboda suna da raunin imani ko kuma saboda ba su da imani kwata kwata su yarda ba akwai lahira shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara yarda su ma yace na rantsi da wanda rai na yake ga hannun shi inda ɗaya daga cikin su ya san in ya zo sallah zai samu wata tsoka tsokan nama haka da daki zaci inda ya san in ya zo sallah an bashi wata tsoka ya ta ga baki ya canji ya ji dadi to da ya harato wallahi haka nan sallan nan ga gani ta jami'i guda biyar da ce duk wani bawan Allah in yana da garantin dala 20 in yazo akai sallar jafi da shi wallahi ba ta kara kuce mishi karkin ma za a yi ce kaga a wuri guda dala 100 ke zan kaga idan dai sati ina yi ya zama nawa kenan uku da rabi ko kaga kenan in nayi wata ya zama kaza haka zai yi lissahi kawai sai ya ma kanshi ba zai kara bari ya yi ratan ta kenan yana ne rauni imani yake sakana inda imanin ka da Allah da kuma sakamakon da Allah zai ba waɗanda suke tsare wannan sallolin imani ne mai ƙarfi yardanka wanda ya kai da kiri da sakankan cewa da ba ka yin sati da ita akan cewa kuma kaga sallar asuba in ka ji mutum yana cewa shi wallahi ya yi sallar asuba ya yi ka bincika ka tambaye shi jarar da aka ce zaka balaguro yaya kana fitawa wallahi wannan aka ce zai balaguro ko dan bani bai ma zo mashi ko aka ce a an baka rendezvous zaka shiga jirgi karfe 4 da rabi in ka yarda 4 da rabi kai ba kana to kawai zaka tarraya tashi rendezvous jirgi yawanci haka nan ne ko mun sani ba ne ko cikin Afirka ana samun sabani haka to cikin ma Afirka din dai bangaren jirgi ne ana kiyayewa bakin barka yana shi rubutu komi na shi tsare yake ana tsara cewa jirgi zai tashi karfe 4 da rabi to in ka zo 4 da rabi da minti 5 ba da kai ba ka shiryu tafiya saboda haka zaka zo ka shirya sosai sai ka jira shi to kaga misali in mutum zai yi wani balaguro ne a jirgi ya ciro tike sai ya zo ya kwana ko da ya kai duki nauyin kwana insha Allah sai kaga wannan lokacin ya tashi in kawai san bai tashi to wani mataki sai ya dauke shi ya sa salula ne bai sannan ya gaya maruƙoci ba na fakkiyar ma Allah ba sai dan Allah ba ne sai lokacin nan yayi da ƙarfi kaza ta ƙarfi uku tana yi ka tada kamar da na taɓa kawo labarin wani gai a cikin fada ne kawai an hada kuɗi za a yi wake har da kuɗin shi to shi Allah ya jalla shi da ɗauyen kwanaciya yana da ƙarar cewa kaman waken nan ya tafi ya yi kwana sai zai ce ba abokin shi ba ne don Allah ɗan waken nan ya kai ka tattaɓa sai ya ce haɓa ba ne kai ko an tada ka ba ka tashi wani ya ce don Allah in dai ka ci ci gani na ki tashi ka ci uba ne. Kaga wake yana da muhimmanci ba da ya ce ci ba a ci uban shi wai a kan cewa dole sai an bada shi wannan shi ya ce wallahi in ka ci ci gani na ki tashi kawai ka ci uba ne. Kaga ya ɗauki mataki a kan cewa wake kai ba shi. To haka inda irin wannan matakin na ba abin muhimmanci mutum yana ɗaukar shi da shi ma ya samu ya tura tashi sai yawanci raunin imani da rashin ɗaukar ta da muhimmancin da ya dace shi ya isa da sallah ta su ce ma mutum a cikin jami'i wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ɗayan su ya san da jibu arakan arab a larabci aka ce arab shine wato kashi wanda ke da fai tsoka a jikin shi shi ake ce ma arab kashin da ke da fai tsoka a jikin shi kamar da Aisha radiyallahu anha ta ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsutsar arab kuma sai ya bani sai ni ma ai tsutsar ko kuma ita da kanta ta kuje kashi ta gurguru kashi ta kare ta bashi to shi ne kashin da ke da kwaikan tsoho kila da ke gare shi shi ake ce ma shi kuma wannan sabina shi ne wanda yake kakkaura ana da yin kai wato kashin ka san kakkaura sabanin ramarmi in kashi da ramarmi ne to ya sha babban da kashi wanda yake to da a ce ka samu wani kashi mai kabri wanda ke da fai tsoka a jikin shi shi kuma wannan mirmatai ne musanna ne na mirmatun mirmatun suna ne na tsoka wacce take tsakanin awaza guda biyu in ka ɗauko awaza guda biyu to akwai za a samu akwai tsokoki tsakankanin su ko to tsoka da take tsakanin awaza da awaza ita ake ce min mirmat don haka da a ce ya san ya samu wasu wasu kasusuwa wanda suke tattare da tsokoki hasanatai ne kyawawa la shakita al-isha kaga wadannan ba wani abu bane dan karamin abu ne ba mun san Allah yana sanya nuna inda ya sanya samu wani dan amfani ko da dan amfanin kadan ne to da ya harci sallar isha amma saboda rauni imani da alkhairin da zai samu a lahira shi ne yasa baya halakar fa mutafakun alayhi wal nafdu lil bukhari man sa'a ta wannan hadisi mun ga da nan da Allah ta'ala ya amfani da shi ba mun nada فَرَأَى أَنَّ تَعَالَى فَقَامَ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ